بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما هكا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الله تعالى قال هذا مؤلدي ونرانا تا الهميس الشرين تراغ وطن صفر شكرا تدبو الآن اللي هو الأربعين تقوص واللي يدين شاء أفوق وطن أغسط بمدى شرين شرين ميلادية أنا مجلس إنام دمك سابع مذاكرة مسكين كتاب التوحيد محمد ابن عبد الوهاب منا إن مالي من بابي نا باب لا يقال السلام على الله قال المؤلف رحمه الله تعالى باب لا يقال السلام على الله في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده السلام على فلان وفلان فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام فيه مسائل ولا حديثي ما لا يكامل في حديث عبد الله بن مسعود حديثي لأبو وائل شقيق ابن سلمة كيرمة عبد الله بن مسعود يتي من كثن شيء تعالى بلزم الله a sallah muna cewa aminci ya tabbata ga Allah daga bayinsa aminci ya tabbata ga wani da wani sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mana ku daina cewa aminci ya tabbata ga Allah saboda ubangiji ai shine amincin wannan mala ya kawo wannan hadisi karkashin babu la yuqalu assalamu ala Allah cewa daga cikin laduba na zance shine ba a cewa aminci ya tabbata ga Allah kamar da muka faɗa a wancan karatu wannan babi da ya gabaci wannan babi shine babi da ke magana akan asma'ullahi al-husna sunayen ubangiji kyawawa wajibin wato tauhidi shine a tabbatar da su inda ya kamata a tabbatar da su kar kuma a yi fandara ko bauɗewa daga abin da yake ya tabbata da sunayen ubangiji kyawawa a tabbatar masa da nan sunaye din to shi malam sai ya bibici wannan babi da wato ambatan wani abu da ya zama kamar ladabi ne a janibin sunayen ubangiji din shine wato a tsarkake dukkan sunayen ubangiji daga dukkan sifofi tana kasa kuma a tabbatar masa da abin da ke kishiyar na kasa wato kamala to sai da kidaye daga ciki shi da assalamu ala Allah sunan ubangiji na assalamu amince tabbata ga Allah me yasa bazala ya hada musu habban da su rika cewa assalamu ala Allah la yuqalu assalamu ala Allah me yasa bazala ya hana su ce assalamu ala Allah aminci ya tabbata ga Allah saboda idan ka ce aminci ya tabbata ga Allah sai a sami ihami ko a sami a zuciya ta ji cewa kamar a da can bai kubuta bane da can bai amintu ba sai yanzu da kake roƙan masa ko kuma akwai wani wanda ake gudun kare ma ubangiji juyin mulki da ilan ya miki juyin mulki ya zama an sami wani kaso daga cikin taskoki ko kuma malakuti na ubangiji ya zama ba nashi ba to shi yasa manzala ce kar ku ce assalam assalamu ala Allah saboda ubangiji din shi shine wato assalam mala ce fihi masail wannan a cikin hadisi a wannan wato babi a ciki akwai mas'aloli muhimmai da ya kamata a kula da su al'ula na farko shi tafsirus salami fassarar sunan assalam mai sunan ubangiji na assalamu yake ne assalam kamar da wancan sati muka ko sati biyu da ya kamata muka yi magana sunan ubangiji na assalam yana da janibin wato ma'ana dilala salbiya yana kuma dilala thubutiyya dilala salbiya shine wato as-salimu min jami'il uyubi wan naqais ubangiji wanda ya kubuta ya tsira ya zama ya wato yayi hannun riga daga dukkan wani sifa ta nakasa. To kaga wannan janibi ne na abin da ake kore wa Ubangiji, su wannan sifofin nakasa ce ake kore masa, wannan shi ake kira salib. As-salib shine abin da za a kawo shi wani nafai a kore wani abu. Daga suka ce daga as-salmu ko daga silmu ko daga at-taslim, duka dai kowanne yana nuna wato al-amn wal amana, amintuwa daga dukan wata sifa ta nakasa. To kuma in ka tabbatar ma, in ka kore wa Ubangiji duka sifofin ta nakasa, to kuma dole ka tabbatar masa da kuma wani bangare na tubutiyya, wato ka tabbatar masa da siffan kamala, kamalan wato kishiyan wannan abin da ka kore mishi ta nakasa. In ka ce ma Ubangiji ba talaka bane, to ka tabbatar masa da kamalan wato wadata. In kuma ka ce masa Ubangiji ba shi da ainu, to ka tabbatar masa dukkan sufofi na kamala. To wannan shine bangaren subutiyya da kuma bangaren kuma salbiyya. Saboda haka sunan Ubangiji na assalamu sunaye da ya taro dukkan wani sufa ta kamala na aminci, kamalan aminci a zatinsa, kamalan aminci a wato aikace-aikacensa. Shi kansa Ubangiji wato wadatansa wadata ne ta zati, saboda dan adam shi kuma wadatansa wadata wato bukatansa bukata ce ta zati. Za ku ga dan adam in ka cire masa wannan kayan aiki da Ubangiji ya yi masa, babu dan adam. Dan adam zai miƙe sai da kafa, idan zai yi rubutu sai da hannu, in zai ci abinci sai da baki. Saboda haka dan adam shi a zatinsa, shi a kankin kansa a zatinsa mai mabukaci ne. Dan adam yana bukatar wani abu da zai tokare shi, yanzu wannan iskan ba karmi hidima take mana ba, in babu ita kaga babu dan adam, dan adam ba zai rayu ba. Akwai inda in ya tsallaka inda ba Ubangiji bai ga damar rayu a wajen ba, to sai ya zama kuma ya rasa ya zai yi. Saboda haka dan adam bi zatihi shi a zatinsa shi mabukaci ne, shi kuma Ubangiji a zatinsa shi kuma mawadaci ne. Wannan shine bambancin. Allah ta'ala yana cewa ya ayyuhan nasu antumul fuqara والله انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. yace ku mabukata ne zuwa ga Allah, Ubangiji shi ɗaya shine wato mawadaci kuma wato shayabogo wanda yake abin ayaba masa saboda sabobinsa na kamala. Saboda haka ya daga cikin wadatan Ubangiji, cikan wadatansa, yanda yake amintar da bawa daga dukkan wani abin da baya so. In ka ce assalamu alayka, abinda kake magana shine kana faɗan cewa wato daga cikin wadatan Ubangiji da kuma yalwan amincinsa da kuma yanda yalma shi a zatinsa shi amintacce ne, kuma jidda kuma yana amintar da bawa, yana tsayatar da shi daga dukkan abin da baya so. Saboda haka Ubangiji shine kadai wanda ya tsaye daga dukkan wani abin ki, shine kuma Ubangiji wanda yake sallama bawa, yake wato kawo ma bawa aminci, shine kuma wanda yake kawo ma bawa kuma wadata. Wannan shine ma'anar wato shi assalamu din. Athani ya rabiu malati annahu tahiyya, cewa assalamu ala Allah, assalamu alaikum, wannan gashagashi da bayi ke tsakanin su, wanda bata dace tsakanin mu da Ubangiji ba. A tahiyya lafazin na rubai daga hayya yuhayyi tahiyya, wanda asali in za ka tafi zuwa ga salsalan asalin wato ma'anan kalmar al'arabce, wato yana nufin alhayatu rayuwa. Idan ka ce hayyaka Allahu, abinda kake nufi shine Allah ta'ala ya dimantar da rayuwanka. An ce hayyaka Allah shine adama Allahu baqa'aka, wato Allah ta'ala ya dimantar da rayuwanka a baqaka wa adamaka. To so kaga ita duk yanda aka ce dan adam ana sanya rayu, za ka ga akwai dalilin da ake sanya rayu. Za ka baka iya raba rayuwa da girma da kuma mulki. Ni ba in ka ce ran sarki ya daɗe, in ka ce ya daɗe wato kana abinda kake nufi shine mulkin sa ya daɗe shi ma. In ka ce mulkin sa daɗe kuma ya ci gaba da yi kuma da kwaljininsa da girmansa. Saboda haka ita in ka ce mawani Allah ya raya ka ko ranka ya daɗe, to akwai musa, akwai abin da ke wata sifa da ɗan adam ke alakanta shi, suke ɗan fari shi da juna, shine sifa ta al'azama da al-mulk. To shi yasa daga baya sai suka koma suka ce mawani hayyaka Allah ko kuma sallamaka Allah. In suka faɗa irin wannan, to abinda suke magana Ubangiji ya dimantar da wato rayuwanka cikin girma da kuma cikin mulkinka ya zama ya dawwama. To anan in muka ce assalamu alaikum, me yake nufi? Muna nufin wato ɗan adam su gaba da rayuwa. To ai kaga ba wannan ana maganar addini ne, ba zai zama shine ma'anar da ake magana kai tsaye ba, sai dai rayuwar da ake magana rayuwa ce wacce din an jira ranar kiyama kuma za a samu kuma rayuwa madimanciya. Akwai muka ce assalamu alaikum, muna ce salamun alaikum, muna cewa alaikum salam, muna cewa alaikum salami, wanda duk ana faɗa. To wannan a cikin wannan lafuza wanne ne ake faɗa, musamman da ya za a sallah za mu yi magana kafin mu yi magana kan sauran abubuwan rayuwarmu. Saboda haka malamai da suka da in ka ce assalamu alaikum yanzu ka ga tunda ake sunan Ubangiji ne assalamu alaikum. Wannan shi sunan Allah ɗin ne yanzu inda manzon ya faɗa cewa fa inna Allah huwa salam. Sannan kuma ba me ake nufi da assalamu alaikum ɗin ka faɗa. Mu fara magana akan shi ma'anar assalamu alaikum ɗin tukuna. Wasu daga cikin malamai sun fassara shi fassara guda biyu duka baya cin karo da juna. Fassaran farko suka ce in ka ce assalamu ala fulan, amincin Allah ya tabbata ga wani. Abinda kake nufi shine wato tasirin aikin Ubangiji na amintarwa. To ya zama an same shi a wannan bawan nasa, amincin to amincin ya tabbata gare shi. Wanda suka ce wannan shine ma'anar wato assalamu alayka ko assalamu alaikum ko assalamu ala fulan assalamu ala ibadillahi salihin. Suka ce wato tasirin sufan Ubangiji na aikin Ubangiji na amintarwa da yake to ya tabbata ga wannan bawan nashi. Kaga anan assalamu sai suka ce ba sunan Ubangiji bane kenan. Sun ce asaru fi'lillahi ta'ala haythu huwa yusallimu ibadahu wa yunjihim. To suka ce wannan shine wato ma'anar assalamu. Shin da shi Ubangiji shine wato yake wato kubutar da bayi, yake kubutar da bayi daga dukkan wani abin kishi, yake kuma dimantar musu da rayuwa da girma da kuma wato dimanta alkhairi. Wasu malamai suka ce nan assalamu din a dauke shi a matsayin sunan Allah din. Kaga idan muka ce assalamu alaikum a wancan ma'an ta farko zai zama kamar sunan Ubangiji na assalamu ne muke tawassuli da shi, muke tabarruki da shi, ko tawassuli ko tabarruki ko wani yayi ka ce wato ina tabarruki da sunan Ubangiji na assalamu kai ma ya amintar da kai. Kamar yadda ka sani in zaka ce kana neman rahama ka ce ya ghafuru ighfirli ya rahimu irhamni, kamar ka ce ne ya salamu sallim fulana. Ya Ubangiji amintacce to muna tawassuli da sunanka na assalamu shi ma wannan ka amintar da shi. Suka ce wannan assalamu din yana komawa ne zuwa ga taslimu Allah ta'ala li abdihi. Dan zai iya dauka zan ba assalamu ya zama daga sallama yusallimu tasliman ne. Assalamu din ya zama suna da mazari, amma asalin mazarinsa shine at-taslim. Sai malama ta dai da malamai suka faɗa suka ce assalamu dan a dauke shi a matsayin sunan Ubangiji. Assalamu shine sunan Ubangiji na Allah. Amma abinda ake magana shine wato albarkan sunan Ubangiji na assalamu to ya wato ya sauka ga shi wannan bawa din. Watakila an gane babbacin assalamu wato sunan Ubangiji na assalamu to wannan albarkan sunan ta sauka zuwa ga wato shi wannan bawa din. Kaga wancan farko muka ce aikin Ubangiji yanda zai kubutar da bawa shine kace assalamu alayka wa abinda kake magana Allah ya kubutar da kai kawai. Shi ko a wannan nabiyu assalamu din anan ka cewa kai sunan Ubangiji ne, sai abinda kake magana shine albarkan sunan Ubangiji na assalamu da abinda wannan sunan nashi yake kuntarwa shine wato ya jibinci bawansa ya kubutar da shi. To wannan albarkan sunan Ubangiji na assalamu din ya zama ya sauka ga bawa shine barakatu ismillahi ta'ala assalam li tahulla barakatu ismillahi ta'ala ala al-abd. Wannan shine abinda ka faɗa in kace assalamu alayka. Kowane ne zaku ga ba wato yana dan hadewa da juna kusan ma'anar daya ce, sai dai ma'ana can ma'anar ta biyu yafi, tunda manzo Allah ya ce fa inna Allah huwa assalamu. Sai kace assalamu ala Allah kaman ka ce da Allahu ala al-abd. To Allahu ala al-abd kuma in ka faɗa shine Ubangiji yana saman bawa kuma yana kiyaye shi kuma yana kubutar da shi. To wannan shine ma'anar ta biyu da malamai suka yi magana. Kowanne dai baya cin karo da juna. To malamai ya ce a tahiyya gaisuwa ce. To akwai bambanci tsakanin wannan lafazi da muke amfani da shi a sallah da kuma wajen sallah. Kamar da aka sani mu a sallah abinda ya zo lafazin da ya zo shine assalamu alaikum da ta'arifi shi al-dalamu ba salamun alaikum ba, assalamu alaikum wannan shine ya zo. In ka ji wani na cewa musamman da mudu a kasan nan, in ka ji yana cewa salamun alaikum a sallah kuma, to wannan shi bai fahimci fiqhu ba. Malamai ba sa cewa a faɗa wannan saboda wannan shine ba su ga aikin manzo Allah. Manzo Allah ya yi bayanin abinda aka wadabta masa na wato ya gaya ma bayi na ya rashi sallah. saboda dai yayin da manzo Allah ya yi bayanin wani abin da yake wajibi to ya zama shi ma wannan bayanin nasa ya fada makafin wajibi to inna bayanan nabi sallallahu alaihi wasallama lil wajibi bi manzilati al wajib inda imatu al fuqaha saboda haka ana suka ce ba za ka ce kamar salamun alaikum ba ba ko za ka ce alaikum salam ba za ka ce kuma salami alaikum ba ko salami ala ibadillahi salih sai da ka ce assalamu alaikum wa ala ibadillahi salih haka za ka faɗi shi kamar yadda ba za ka ce Allahu kabir ba ai ba Allahu akbar da Allahu kabir kusan ba nasu daya amma ba za ka ce Allahu kabir ba ko ba za ka ce Allahu azamu ba sai ka duwa da lafazi ba za ka ba za ka ce Allahu a'la wa ajal ba wannan musamman saboda hadisin Ali ibn Abi Talib manzala yana cewa mabudin sallah tace Allahu akbar kuma wato abinda take halatta maka ka iya magana a ciki kamta daga sallah din shi da taslim amma in za ku tuna a Qur'ani ai ya nuna wannan lafazi na salamun alaikum bai zumci assalamu alaikum ba akwai babiya ta tahiyatu mu yawma yalqawnahu salam salam kaga ba ce assalam ba sai kuma aka ce wa salamun ala al mursalin aka ce wa salamun ala al mursalin ba a ce assalamu ala al mursalin ba to a sallah dai malamai da dama sun faɗa cewa ba ka da dama ka ci gaba da Abdullahi bin Dinda duk da kusan ma'anar da yace amma kusan ijma'in malamai ma sun yi ijma'i akan cewa mustahabbi abinda aka fi so abinda aka shar'anta a sallah shi ne ka ce assalamu alaikum kar ka ce salamun alaikum a wajen da yawa daga cikin malamai suna ganin idan ka ce Abdullahi kace salamun alaikum ba tare da salamun din ba ta sanata ba ce wannan shine magana musamman ga malamai al-fuqaha wa thalatha Abu Malik ibn Anas shine maga fatawarsa Ash-Shafi'i da kuma Imam Ahmad ibn Hanbal suka ce da ranar ka ce al-salamun din to wannan babu sallah dan Qasim ya tambaye Imam Malik yana ci akan wannan sai ya ji ummin salam min as-salati illa assalamu alaikum yace babu abin da zai wadaci masallaci yayin da yake assalamu alaikum a sallah sai dai assalamu alaikum wala yajuzu min al-ihram fi as-salati illa Allahu akbar ba kuma abin da zai wadatar da shi a kabbaran harama a sallah sai face yace Allahu akbar yace Allahu a'la wa ajal ko Allahu kabir ko Allahu a'zam to sallah bata yi ba bai ma shiga ba bai shiga ba haka in yace kuma assalamu alaikum a wajen Imam Malik sallah bata wato bai babu ta ba bai ta'lili ba saboda ne saboda ita al-salamu din istighraqiyya ce kace assalamu alaikum duk wani nau'i na amintarwa ne kake sai ya tabbata ga shi wannan bawan da kake mashi roƙo al-ce istighraqiyya ta ummu jami'a anwa'i salama sannan kuma dai haka ne kuma wato yanayin hadisi yazo haka manzo Allah yayi bayanin shi wasu daga cikin shafi'iyya sun halatta mutum yana iya cewa kuma alaikumus salam kun ga assalamu alaikum amma kana iya takrimi ta akhiri wato ka gabatar ka jinkitar tunda dai baka canza baka karya lafazin ba lafazin dai alaikum alaikum yana nan assalamu assalamu yana nan amma ma san karhanta sun ce maka rufi ne amma in ka ce alaikum assalam tunda baka cire lafazin baki ne ba sun ce wannan babu ne fi amma dai akwai karaha sai a hanaf su ne suke cewa kana iya cewa salam su abinda suka fi so shine ka ce assalamu alaikum tunda shi shari'a ta koya mana amma suka ce in ka ce salamu alaikum suka ce wannan babu ne fi su a hanaf su ne suka faɗi wannan magana suka ce wannan tanwini ai iwadun ne shi ma alil al al-mahdhuf shi ma wannan salamun alaikum anya ce min dai daga cikin siga ce min sayyid al-umum in ka kawo salamun alaikum to wannan yayi ta amma dai wannan magana ta su magana ce da wacce take da rauni malai ba su karbe ta ba magana dai mafi inganci a duk wanda yake cewa assalamu alaikum a sallah yace salamun alaikum to ko dai magana sallah ta lallace a magana sai Imam Malik da kuma sauran Abu Ahmad da Shafi'i ko kuma yana da zunubi ko dai yana da zunubi zunubin sa na kansa amma sallarsa tana nan ko kuma yayi karaha duba da su abinda Ahnaf suka faɗa to amma dai wataƙila al-ahwad kamar kamala ta mai sallar shi musamman in dai ba lafazin ne cire ba salamun alaikum da assalamu kusan ma'anan daya ce a yare ba kakkare ma'anan yayi ba dai dai yake da misali ya ce Allahu Allahu a'zamu wa wajen Allahu akbar kaga ya canza lafazin amma yace salamun ita ce dai assalamu din alaikum ita ce dai alaikum din in mutum ya kawo wannan ko dai zama yayi zunubi wanda shi da amhar yayi zunubi amma kuma sallar sa tana nan ba za ka bata mai sallar shi haka nan ba tunda wannan lafazin da ya kawo shi ko kuma ya zama yayi maka ruhi a kaulin wasu daga cikin malamai amma ko in a gaisuwar mu ne yau da gobe duk zaka iya zuwa assalamu alaikum kun ce salamun alaikum mu hausa ba cewa salamu alaikum ita ba ba tanwini ba wata salamu mu salamu alaikum ko muke fada waye ne naji yana kokarin wai usadan karshen zamani sai sun sai sun gyara mu hausawa shi ba haushi hausa yake yi ba sai baka yi ya ce wai salamu alaikum wata ma'ana yake nufi ba inda salamu alaikum ya da salamu alaikum dole sai ya mai da shi larabci hausa yake yi haka yace ba wuce salamu alaikum ko assalamu alaikum dai yayi wannan babu lafi kuma a cikin qur'ani wannan dai yazo bazala fi wa cikin hadisi ya afaye da shi hadisi da yake cewa sahih hadisin da ya aika ba hiraqal da yake cewa daga muhammadu manzon Allah zuwa ga hiraqal wato babba a cikin rumawa yace wa salamu ala man ittaba'a al-huda abinci ya tabbata ga wanda ya bi shi yace salamu yace assalamu ba saboda wannan ya halatta a cikin qur'ani yazo wannan malaiku daga cikin abu da su ga mu'minai salamun alaikum tibtum salamun alaikum tibtum amince tabbata gare ku kun ji dadin ku shine tibtum salamun alaikum la nafaqul jahilin ayyana ba da labarin su mu'minai wanda ba ka tsayawa a danga fadan a danga hauragiya a tare da su saboda haka gare ko wanne ka fada wannan yayi insha Allah ta'ala babu labi sai dai malamai sai sabani akan ko da gaisuwa zaka tsakanin mu haka wanne ya fa lalaka ce assalamu alaikum ko kuma kace salamun alaikum wannan al'azhar abin da yafi daidai da malhari imam malik shine shi ya fi san assalamu alaikum malaman malikiya sun fi san mutum inda ce inda ya sallama ko da tsakanin da ce assalamu alaikum kace salamu alaikum kawai yace assalamu alaikum wannan shine abin da yafi al'ashbah bi madhhabi al-imam malik babu ahmad ya da riwaya guda biyu riwaya ta farko yace duk daya ne in dai a wajen sallah ne kace salamu alaikum kace assalamu alaikum sai kuma riwaya da ake da shi wanda yace a kace assalamu alaikum wannan ya falala kuma wannan ita ce maganar shafi'iyya kuma ita tafi kama da maganar malikiyya kace assalamu alaikum naka kace assalamu alaikum a wajen sallah wannan ita tafi falala aka kace salamu alaikum sannan kuma in kace salamu alaikum din ma wannan tayi babu wani zanibi akai tunda gashi malaiku yana daga cikin gaisuwar da zasu yi mu'minai salamu alaikum tibtum sayawa sai at-talifa rauku annaha laka subhu lillahi irin wannan gaisuwa bata cancanta ga ubangiji ba zaka ce ma ubangiji assalamu ala Allah ba ya halitta a ce a gaishe da Allah a Hausa eh irin mutum da ya ga abu fa yayi ya ga girman ubangiji ya ga girman wato ajaibin halittarsa sai maimakon ya faɗi wata kalma wacce ta fi kama da girman ubangiji sai a gaishe da Allah wanda babu laifi in dai ya faɗa mun fahimci me yake faɗa ai ba aminci ne ce ya tabbata ga Allah ba ba aminci ne ce ya tabbata ga Allah ba cewa a gaishe da Allah ba kuwa a Hausa ba wata at-tahiyyatu lillah ba a cikin dalalci at-tahiyyatu lillah gaishe gaishe duka na ubangiji ne dama at-tahiyyat a duka abinda kake kana tabbatar masa da wato kamalan rayuwarsa ne da kuma kamalan girmansa da kuma kamalan mulkinsa wannan asafafi guda uku shi kake tabbatar wa ubangiji kana tabbatar masa da kamalu hayatihi jalla jalaluhu kuma kana tabbatar masa kuma da kamalan azamatihi jalla jalaluhu kana kuma tabbatar masa kuma da kamalu mulkihi subhanahu wa ta'ala ar-rabi'a ala hudu al-illa fi zalika illa dalili da yasa aka hada mu ce assalamu ala Allah mu ce tabbata ga Allah saboda idan ka fada wani sai tsammanin cewa au ashe da amma ba kumtacce bane ba amtacce ba sai ma ku roƙan mushi kaga wani sai tsammanin sai danganta mu gari sifa tana kasa wannan da wanda ne malamai ke cewa duk wani abu da zai jawo wani ya je jangana ma ubangiji sifa tana kasa ko ya zage shi ma to wannan ba daidai ne kai abu ɗinka da mu'mini ka je ka jawo wannan abu ba ko da wani jahili ne bai san Allah ba ka je kai wani abu wanda zai je jawo ma ubangiji wani sifa tana kasa a wajen shi wani bawansa to wannan bai dace kai ba ko a shari'a ba daidai ba ne wa shari'a mu je muna zagin awan bautan wanda suke wanda wasu mushrikai ke bauta wanda ba Allah ba ubangiji ya hana mu wannan saboda bai faisa billahi adwa bi ghairi ilmi zagi Allah su ma saboda tsabar adawa ba tare da ilimi ba saboda wannan ya kamata a kula kwarai da gaske in za mu yi da'awa duk abin da za mu yi to abin da su wa'annan masu da'awa wanda muke kira suke girmamawa to kuma zage su kuma ce wannan dudanin na ku dudanin banza ne kana cewa ba banza sai ka ce to kuma wannan ubangiji da kuke bauta kuke kallon gabas shubiyar shi ma kaza kaza kaga ina kan ta ba bakai azanci ba al-khamisa da biyar ta'limuhum at-tahiyya allati tasluhu lillahi yanda manzo Allah ya koya musu gaishe gaishe wacce take ta tantance ga ubangiji shine manzo Allah yadda ya koya musu yanda ake tahiyya da kuma yanda ake kudurce sifofin kamala ga Allah ta'ala. Wannan shine karshen wannan babi. Mala tace babu qawli Allah ta'ala, babu qawli Allahumma ighfir li in shi'ta. وفي الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له ولمسلم وليعظم الرغبة فإن الله تعالى لا يتعاظمه شيء أعظم فيه مسائل. ما لأتي بابي زي ما قلنا كم فدم باوة يا أبن جزي إن كان قدام ما كان يفهمه wato wato sai ya ga dama inda ga dama kai yayi muke azantar da kai kenan kai ka sallama masa nan wai nan kamar wani wata gwaninta ce yake sai mai ubangiji kamar dai su masu waye zaka ji yanzu na cewa ya ubangiji ni zan dinga bauta maka ba dan wadan aljannan ta ka ba wato shi kamar yana ganin ma aljannan in ya samu in bai samu ba shi dai soyayya ubangiji ta ishe shi wannan dai bai san Allah ba bai san Allah ba babu wani abin da ubangiji ya tare da bawa wanda bawa nan zai iya yaudatuwa ga barin abu kace mana ya ubangiji in ka ga dama ka cire iskan da ba sai na shaka baka gani ai mu ba zakai ai baka isa kace wai abin da ubangiji yayi maka da shi zaka rayu kuma kace wai kai ubangiji ba sai ya baka ba kai ne baka kai shi da ruwan ka da ba sai ya baka ba kai shi ya san ya baka ku kai ya baka wannan wannan abu ne da shafi ubangiji kai da ka roka shi da Allahu ghafir li shi'ta sai kawo hadisi da cikin sahih hadisin Abu Huraira a yake cewa manzo Allah ya ce kar ɗayan ku ya ce ya ubangiji ka gafarta min in ka ga dama ko ya ce ya ubangiji kai min rahama in ka ga dama shi ne ta naci da roƙo Allah ta'ala ba abu da ke masa tilas in ya ga dama ya baka in ya ga dama bai baka a lafazin da mawa muslim shi ne wato ya girmama kwaɗayinsa ya wato kambama kwaɗayinsa da yake da shi don ubangiji ubangiji babu wani abin da ya fi ƙarfin shi wanda ya fi ƙarfin ya bashi babu abin da la ta'azamu shay'un 'azama duk wani abin da ya ba dan adam to wannan abin da ya baka bai fi karfin ubangiji ba a wannan babi shi ma dai duk malai ya hade mana shi da kusan hikimar su hikimar ka wannan babi shine hikimar la yuqalu assalamu ala Allah a ta yanda ake za a sifanta za a tabbatar ubangiji abin da ya tantance da shi da sifofin kamala da wadata cewa bawa ba zai iya wadatuwa daga rahamar ubangiji ba ba zai iya wadatuwa daga bayan ubangiji ba ba zai iya wadatuwa daga wato rahamar ubangiji ko gafarar sa ba bal ko yake zai zama zai cigaba da zama shi wato mabukacin ubangijin sa ne shi ko ubangiji zai cigaba da zama mawadaci ne ga bawa shi ke wadata bawan sa wallahi al-ghani wa antumul fuqara ila Allah ubangiji ya riga ya faɗa wannan yace ko mabukata ne shi ko ubangiji shine mawadaci ya kawo da hadisi ga cikin sahih hadisin da yace daga Abu Huraira wannan hadisi Imam al-Bukhari ya fada shi ta hanyar Al-A'raj Abdurrahman ibn Hurmus Al-A'raj daga Abu Huraira da wannan lafazi da Imam da shi Muhammad Abdullah ya kawo mana shi amma wannan lafazi da yake na Imam Muslim na karshe lafazi na Al-Ala ibn Abdurrahman ibn Yaqub Al-Huraqi daga babansa عبد الرحمن ابن يعقوب الحورقي ده ابو هريره وانا اسنادي ني حسن تعالى بكين سلسله حسنه او جنب المال شي امام البخاري بكاو حديث ما شي بكاو بي كاو حديثي تا حاجه العلاء ده بابنسا ما مسلم شي ني كان كاو ايران ودنن وندا او جنب المال سنا قسا ده انغنچي بس كاي قولو انغنچي با سنا كوي ما مسلم ياك فتر ده شي تا حاجه عبا ابن ميلا ده ابو هريره حديثي ايه تبتتشي wala lafazin karshe lafazin da yafi yawa shine la musakriha lahu la musakriha ba lafazin da shi bare ka wala ba la mukriha lahu amma kusan ma'anar su daya kusan ma'anar su daya banda hadisin Abu Huraira kuma Imam al-Bukhari ya Muslim sun sake fitar da shi ta hanyar Abdul Aziz ibn Suhaib daga Anas shi ya hadisin Anas cewa ya kare ya ce Allahumma in shi ta fa'atini ya ubangiji in ka ga dama ka bani kar ka faɗa haka kaga Anas sai tara mana abubuwa guda uku karka ce ya ubangiji in ka ga dama ka bani karka faɗa wannan bai wanda zai baka kace sai ya ga dama zai baka a kai dai ka roƙa da babban masaki inji Hausawa kada kuma kace ya ubangiji sai ka ga dama ka gafarta muku wajen neman gafara kada kuma kace ya ubangiji in ka ga dama kai min rahama saboda in ubangiji bai maka rahama bai da za ka yi kanka ubangiji bai maka gafara bai da za ka yi kanka saboda abubuwa ne guda uku anan Imam al-Bukhari babu malam ya kawo da hadisin Abu Huraira ne wanda bai faɗi bangaren al-i'ma din ba bayarwa da totai da baiwa da ubangiji ke yi wanda wannan hadisin Anas ne shi ma ya ce a sahihaini Bukhari da Muslim sun fitar da shi dalilin da yasa aka hada bu wannan saboda kamar bawa yana nuna ubangiji cewa shi bai damu da abin da ke wajen ubangijin ba to bari yawa kuma kace kai abin da ke wajen ubangiji kai baka damu da shi ba tunda shi ubangiji shike bayarwa ubangiji shike da ma'anar mai baiwa ba kai ne kake kai kuma kai na da ma'anar mai karba ne sifanka shifan ne ta mai karba bayan ubangiji shi kuma ubangiji shike bayarwa saboda haka ba wanda zai iya cewa shi ne kubuce mai rahamar ubangiji ko baiwan shi ko kuma gafaran sa wannan ne nace na kawo muku misali irin abin da sufa yake faɗa cewa mu ba bautan Allah ne saboda aljanna mu da muna bautan shi ne kawai dan soyayya kawai muna son sa mu dan soyayya ne su soyayya ta riga ta ci bargon jikin su saboda su dai ya ubangiji in ma buto wutan ne kaga dama mu to shikenan in dai nan kake so ka samu kaga wannan shine san Allah ba ai ba mai ubangiji irin wannan babu wani dan Adam da zai ya wadatu da barin aljanna ubangiji babu wani bawa wanda ubangiji ya halitta mana aljannan ne saboda mu kuma kace kai kawo da ta gabaran aljannan kai ba sai wannan babu ubangiji ko duk sauran annabawansa da manyan waliyansa zaka ji duka ubangiji suna faɗa abin da ke wajen sa ya da'una na ragaban wa rahaban yake ce suna kiran mu dan kwadayi abin da ke wajen mu ba wanda zai ce baya faɗi abin da ke wajen ubangiji saboda wannan abin da suke faɗa din ba daidai bane sannan kuma watakila ba mutum ya ce in ya faɗi wannan magana ni mishi tsammanin cewa kamar ma bai ma da kirin wato rukun da yake yi bazala kuma ya gaya mana yanda zamu yi addu'a bindinga yin samu kiri a zuciyar mu cewa ubangiji zai karba kamar yayin da kika ubangiji in ka ga dama kamar ka gaji ne ka gaji ka nemi miliyan 10 ka gaji ka nemi miliyan 20 ka bari 20 ka dawo 10 da miliyan ka dawo 5 kaga kace kai da ko 500 din ne ma a baka kai in dai to kaga kai zaka ruka ka ruka abin ka bada ka ruka da yawa ruka da yawa in ya ga dama sai ya baka in ya ga wata akwai kinansa da ta zata cewa kai dai a baka 500 to shikenan in a baka 500 sai ka gode dama ai ba a roƙa kai aka baka duk wanda ya roƙa kuma abinda aka bashi mai yawa ko kadan wannan kuma sai ya hakura saboda haka yayin da zaka roƙo zama tsakaninka da Allah ta'ala kana da yakinin cewa zai karba hadisin Abu Huraira dake cikin Jami'u Tirmidhi da wani sa isnadi hasan bazalla yake cewa ud'u Allah wa antum muqin bil ijaba kun za ku roki Allah ku zama kuna da yakinin zai karba kuna roka amma kuna da yakinin zai karba wani sai ga yayi shekara 10 yayi 5 haka wata ta ga mu ita aito ta yi rokan ne wallahi fa abin fa ya fitira sai to ai kin ga duk wannan rashin sanin Allah ne bazalla ai kullun yana yin roko mutanen su musulunta baya yi yana yin kwashawa su musulunta amma sai shi aka karba sai da shi ta biyar su sai kuma ga Allah ta'ala ya karba abubuwa da dama annabawa ku je ku duba ubangi zaka ga annabi zakariya haka ya ci gaba da roƙon ubangiji ya ci gaba da roƙarsa cewa rabbi la tadarni farda ya kakka bari ni kadai ya tsufa amma mai dinin roƙon ba shi ne yana neman a kawo masa mafita amma kaga dai bai kosa ba bai ce kai shekara 15 20 30 40 dinin ubangiji wannan ba Hazrat Ibrahim zaka ji ubangiji yana ba mu labarin cewa su kansu wannan ayyan nasa ai daga baya ya bashi alhamdulillah alladhi wahabani ala alkibari sai daga baya ubangiji ya bashi wannan sai zaka su annab su ma kansu annaba kanka zamani wai sha yanzu ma gari yanzu ne ubangiji in ya ga dama suka yi roƙo yaka jinkita musu sai jinkita musu wani lokaci ma ya yi roƙon ubangiji sai an ba ku kaza ba so nawa mun sha kanta hadisi ne bazala zai roƙi abu yace to an baka guda biyu ba baka da uku ba ko an baka kaza ba baka kaza ba so nawa saboda haka wannan kaga ko bai sa kuma sun daina roƙon ubangijin ba bali sun ci gaba da munashara sun ci gaba da mita tsakaninsu da ubangiji shi ubangiji ita kanta wannan mitar da zaka yi tsakaninka da ubangiji wannan mita ita kanta ibada ce zaka ji ubangiji yana faɗan yana wato yaban su cewa bawa na munib ne awwab ne wane ita kanta wannan abu da kake ubangiji yana yaban ka saboda wannan yana yaban ka saboda wannan annabi ayyub shi jarabawa a jikinsa take da ya tashi ma zai gaya ma ubangiji cewa shutan ta masa yawa sai bai ce ubangiji ya kaddaro masa ba inda ubangiji ya kaddaro masa ta ani masa ne shaytan bi nusmi wa'ada sai ya danganta ma abin zuwa ga shaytan kar ma ya samu ma kansa wani talaba ya yi zaton da bai dace ba sai ya ce shaytan ya shafe ni da wani abu kaza amma dai ina roƙon ubangiji ka yaye mishi sai da ka shi ita kanta wannan roƙon karku ga abubuwa sun lalace a kasar nan, muna ta roƙo a ce abin fa ya ƙi ya cinyewa, bari kawai mu zo mu tawaye mu zo mu kakkashe wannan shugabanni, ba zai kawo mana komai ba. Wasu sun gwada ba a ga alheri ba, wasu sun gwada ba a ga alheri ba. Gwara mutum mai ta roƙon Allah, ana samun ɗan masa nan dai ana ɗan ci, muna musu addu'a, muna musu nuku da dare, muna aika musu ruwa, ba shikenan ba. Manzala yake cewa li ya'zimi al-mas'ala, ya shiga da nan naji a wajen roƙonsa, ya ta roƙon Ubangiji abin da zai abin da yake nema. Nan li ya'zimi al-mas'ala, malamai suka ce in zai roƙa ya roƙa mafi ƙoro abin da yake so. Idan kana son miliyan goma ne, to goma za ka roƙa, kar ka tsaya kana wani roƙon wani tara ko in ba bai yi ba ko takwas ko wani abu, a roƙon goma kawai. Shi ne li ya'zimi al-mas'ala, wato ya cigaba da nan naji, yana tabbatar da abin da yake mafi ƙoro abin da yake roƙo. Wanda wannan kuma ga wannan shine abin da tarbiyyar manzo Allah wanda yayi mana, ko aljanna za ka roƙa, manzo Allah kaga bai koya mana bin ga roƙon aljanna ba ta kasa ba, kai dai kasa wata kasan shike na jarabawa ta ya kama ka. Amma za ka ji manzo Allah cewa ya mu roƙi fi dausu ta'ala, to aljanna fi dausu madaukakiya, hadisi ne yazo a ce a sahih hadisi Abu Ibn Yasa da Abu Huraira, manzo Allah ya ce idza sa'altum Allah aljanna fas'aluhu alfirdaus, in za ku roƙi Allah ku roƙe shi aljannar firdausi. Kar ka ce ne wasila, in kai wasila ka ga wani ta'azzanci kai, wasila kai ma ka san ba za ka bace wannan, dama ba a ce za ka wasila ba kai, a ce ya firdausi akwai alwasila ta manzon Allah ai, to ba dama ka zo ka ce ya Ubangiji ta wasilan nan dai nake son a caccanza, ƙarfin ita so ba wannan alaiti da kenan ta'azzanci. Kuma ba za ka je ka roƙa abin da ka san ba zai yiwu ba, ya Ubangiji ni matsayina daidai da na annabawa, ka ma ka san wannan ba zai yiwu ba. Ko ka roƙa ka ce ka ko na Abubakar Siddiq ka ce a baka aka kai ta addanci, dan ka abin da ya tabbata shine abinda Ubangiji zai ba Abubakar Siddiq, in dai mutum ba annabi bane, to Ubangiji abinda zai ba Abubakar Siddiq ya fi na kowane wani wali wani ba annabi ba. To kuma ka ce wa daidai wa daida, dama shi kansa magana ka ce ma daidai da ba na fahimta so ba, kullum kyau yanda Ubangiji ke koya mana ladabi, ba ka zuwa haka nan ka ce kai sai dai in ba a baka irin na wannan ba, to sai dai a bar shi, to sai dai a bar shi. Ubangiji baya mushi haka, ba ka tsaya ka ce wa kai sai dai kai in tawanan nan dai ita in ba a wannan, ko azaba ba Ubangiji wannan, mutum da ya zance ka ka ce wa kai ba za ka taba yadda ba sai dai a je a sa shi a wuta, to kan dai daga Ubangiji mita. Amma ka ce wa Ubangiji ya zai sulhu ko a cikin kiman sa ya zartar cewa shi bai wani shiga wutan ba, ka ce kai ba za ka taba yadda ba, ko aljanna ma ba kai yanzu ba ka so kai sai a je a sa shi a wuta, to ba kai sa ba. Duk wannan ba tsakanin Ubangiji da wato bawansa ba ka shiga, kai zai karɓi haƙƙinka kawai. Iya ko wane ne wani ita ba ce wato yanzu ko da misali wanda suka kashe wani malamin wannan namu sun ce wasu sun tuba, ko Ubangiji shi zai yafe musu, da muka iya bayan mu ne mu da su duka bayan Allah ne, yanzu ba za mu da kashe malamin Jafar, ka gade wato in mu alhamu ne misali a ra'ayinmu, wato mutum ba mu gashi ga shi na dan yana da abin nan ana da jujjuya shi da sauran malaman mu, duk da aka yi musu addanci dan tsaba zalunci, amma wannan abu kafici suka yi ba kafici suka yi ba. In Ubangiji ya hukunta cewa su gauta dukulan wato afaka al'amari shikenan, amma da za mu kaddara cewa akwai wanda dalili da zai sanya Ubangiji su yi musu sulhu tsakanin Sulaiman Jafar ko tsakanin Albani Zariya ko malaman mu irin wannan, to baka da dama ka zo ka ce ai kai fa ga yadda ba ai na da ai shawu ya su mutu suka mutu aka daina addini ai a su ta kawai. Ubangiji ba za a musha ka ba, Ubangiji yana sulhu tsakanin bayi, kar ka ga a ce wanda ya kisa a shi sai da tare da dari ma ya kashe dari ba gashi kai a ce zai shiga aljanna ba, to su wanda ya kashe za su zo sun ina dama su wa zo su ce ai su ba a kashe wuta suna dama ne. Ubangiji yana sulhu, saboda haka kai dai ka nema kin kai dai cewa za ka yi ban yafe ba, ka ce baka yafe ba da karfin murya ka ce kai baka yafe ba a jera hira a shari'a, Ubangiji kuma zai bar wannan abin da baka yafe ba ko ta tafi a banza, tabbas in ya ga hikimarsa shine ya azartar da wannan bawa Allah ya azartar da shi. In kuma ya ce shi Ubangiji ya ce a yana da wasu alkhairai tsakanin mu, kai dai farashin aikin da ya baka ga farashi a biya ka, shi kenan ba yanda ka iya shi za ka yi, kamar mahaifinka ne akwai ɗanka wanda yake kamar mahaifinka ne a cikinku, akwai wanda yake biyayya ga wanda baya biyayya, sai kuma ka zo ka ce kuma kai ma wanda baya mishi biyayya alheri a ba kai ta ba, wannan ba taka bace kawai kamar Ubangiji wannan. Shi yasa zaka ji Ubangiji yana ba za mu zo kan hadisin gaba, wani wanda ya mishi rantsuwa ya ce mishi ba shi rantsuwa cewa Ubangiji wallahi bai yafe mu wani ba, yace man zan da biyata Allah alayhi Allah akhiru fulan, wato mun ba rantsuwa cewa bai yafe mu wani ba, fa inna kadaka fatu lahu wa habatu amalaka, to na gaje mishi da kuma na zaka aikin to zaga ina garin neman kiba ji a zabura ba sai da ka duk wayen duk wani duk wani zalunci da wani ke yi mana kar ba haramta mishi aljanna mutakar ba abuna da yakin cewa ya kafa ta bane yanzu ko wanda ya kashe wanda kashe sai da Umar shi wannan ba musulmi ne ba wanda ya kashe Ali ibn Abi Talib Abdullah ibn Muljim ka ta wajin malamin shi da mutane ya dai ta'addanci kuma in ma ka kama ba tsina mishi ya tsina mishi amma dai ya amma dai ba a ce mishi a mutane bane ba wanda suka kashe Sayyidina Uthman malai ba su ce mishi a mutane ina faɗa wala saboda mutane ba sa fahimtar wannan su kai gani suke eh ubangiji tabbas musu ya biya ka hakika kuma tabbas ya mishi na ku azaba mutane ce haka yanda ubangiji ya faɗa ka za mu faɗa amma kai ba ka da dama ka ce wallahi tallahi ba za a mishi ji kafara ba ko ba zai shiga aljanna ba kai awa ba shirkaye ba kashe kai ko kashe wannan kai to tsakanin da ubangiji mu daina shiga labarin ubangiji mu daina shiga kai dai za ka roƙa ka roƙi abin da yake mafi kolo abin da za ka iya roƙa maza da kaji yana ce mana in za ku roƙi aljanna firdausa ku roƙa za ku roƙi aljanna ku roƙi aljanna firdausa din maza da yake cewa fa innahu afdalul janna wa a'la aljanna ita wannan aljanna firdausa ita ce take tsakiyar aljanna kuma mafi kolo aljanna din babu kamar ta wanda ya yi hadisin Mu'adh ibn Jabal shi ma kuma a cikin Musnad Imam Ahmad da kuma Jami' at-Tirmidhi bala ce fihi masail a ciki akwai masaloli al'ula na farko annahi an al-istithna'i fi du'a ba daidai bane mutum ya rika yin togaciya a abin da yake so Allah ya bashi wannan togaciya ba mutlaqan ba ba sake ba ba za ka ana akwai togaciya wanda mutum na iya kawowa wanda bai shafi ruku ba wani abu da kake so a baka ba amma nan al-istithna'i da ake magana shine fihi batullahi ta'ala wa rahmatihi wa ghufranihi a roƙan da a bayan da zai maka karka mishi togaciya kace kai in an ga dama a yafe maka wato in ba a ga dama ba a yafe maka bai za ka yi za ka iya kuma da azaban Allah ne abin za ka iya ba haka karka ce ya ubangiji ka ga dama ka bani kace wai kai abin ka alaka da shi da mashi'a kawai ganin damansa ubangiji babu abin da yake masa tilas الثاني يا نبي بيان العله في ذلك بيان دليل ده yasa akai wato aka hana mu irin wannan saboda babu wani mai iya tilata ubangiji babu abin da zai iya tilata ubangiji ubangiji iya ga dama ya baka in bai ga dama ba kai ya baka sai dai labarinsa da aikin ubangiji yana yi gurbin hikimarsa ce in ka ga da ranar ka roka ya baka ka gaggauce to akwai hikima in ka ga ya hana ka akwai hikima wanda in ka san dalilin da yasa ya hana kan to zaka yi dashi saboda wannan hikimar babu wani aiki da ubangiji yake yi ko halta iblis da ubangiji yayi a wajen mu'minai to a wajen mu'minai suna yaban shi saboda ya halci iblis yanzu kamar kaga dai wuta mu a wajen mu yan adam ashari ce amma halittar da ubangiji yayi na wuta ga wanda ya san ubangiji in ya kalla kar ya kalla ta fuskan ita wannan halittar ya kalla ta fuskan hikimar ubangiji cewa ubangiji inda wutan ita ma ga amfaninta da yayi sannan kuma ya yi amfani da wannan wutan ya halice shi saboda zama wato kamar uquba ce ga masu saba mishi wanda kuma yin uquba ga wanda yake ya yi zama fadili ga umarnin ubangiji wannan kamala ce ko kuma kamala ba kamala ce kamar shugaba ne za a samu shugaba wanda ba shi da tsiningiya sai da kan iya rike tsiningiya kamala ce ko ba kamala ba kamala ce za ka ji har shi ne abinda ibn khaliq kira al-wazi' da sunan jimla ce mishi resenu authority ai duk shugaban da ba shi gidan prison ai ba shi gwamnati ba in ba sai mutane prison ai da ba shugaba ba ai kai shi prison din shine kamalan shugaba saboda haka da ubangiji duk za a tayi yana yafewa bai dan samu wani guda ɗaya biyu haka aka sha wuta ba an ga alaman lalle ga shi dai bai gagar ubangiji ba ai sai ne ce ai ubangiji shi rahama ne kawai bai iya daukan fansa ba a shi ka daukan fansa kuma kamala ce saboda haka shi iblis da ubangiji ya jarabta bayi da shi saboda su ci jarabawa kuma su san aljanna iblis ya zama alkhairi ta fuskar kima ubangiji kuma ya zama ba ya zama shi a karan kansa shine sharin kansa da kuma wanda ya bi ta nashi amma shi a wajen ubangiji kuma wannan alkhairi ne dan ubangiji wal khair laysa ilayka wal sharr laysa ilayka ai sharri ba dangata ma ubangiji haka zalika inda ubangiji bai halice abubuwa masu kishin juna ba ubangiji haka nan ya halice ilimi sai ya halice jahilci to dai za ka san amfanin ilimin in babu jahilci da yayi sama yayi kasa yayi daukaka yayi kaskanci in ba kaskanci da za ka ga wato hikimar daukaka ba za ka sani ba in babu wuta akai wuta akai ruwa wani lokaci za ka ga wutan ne ruwan ne amma sai da wutan ne kuma sai da ruwan in za a kashe wutan a sa ruwa, in za a yi amfani ruwan za a dafa kuma a amfani da wuta, kowane da amfani shi. So in ka kalla hikima ta hikima ta hikima da yasa Ubangiji abu sai ka ga to kai za ka maka yabe shi ne akan wannan aikin da ya yi. Sai haka abu ne Ubangiji ya ɗauki ran wani masoyinka, mahaifi ko mata ko waye, in ka kalla hikimar Ubangiji sai ka yabe shi saboda wannan hikimar. Kai da kai haka kai ka mutum ya fige saboda an ɗauka mashi wani masoyinsa. Amma in ya kalla cewa Ubangiji ya san cewa lokacin wani bawan Allah ya yi, wataƙila ma Ubangiji ya san cewa in ya ƙara barin shi to zai yi wani aikin banza ne a gaba, saboda ka ba za a ɗauke shi ya sa shi aljanna. To sai ka yaba Ubangiji saboda ya ɗauke maka masoyinka. Wannan shi ne ka dinga kallo bi ainihin hikima, la bi mujarrada ba za bi ainihin qadar. Al-thalitha na uku, qawluhu liya'zimi al-mas'ala. Fadan manzo Allah cewa yayin nagi wajen roƙo ya ci gaba da roƙo, yana wato jazami, yana tabbatar da wato abin da yake nema, bidan tasa yana roƙon Ubangiji, ya Ubangiji kazan nan dai, ya Ubangiji kazan ne dai, kazan nan dai. Manzo Allah ya yi irin wannan ko a yaƙin Badar, da ya ci gaba da ya ce roƙon Allah ta'ala har sai da gwadansa ta faɗi, sai da wato mayafinsa ya faɗi. Abubakar ya ɗauka ya sanya masa sai ce ka faka munashan dukkan rabbaka, ce Ubangijin ka zai amsa maka ya isa wannan bitan da kake masa. Saboda haka ta'zimul mas'ala wannan ko azmul mas'ala wannan wani abu ne wanda yake rike kware da gaske. Ar-rabi'a na hudu, i'zamur raghaba, mutum ya wato girmama kwaɗayinsa da yake da shi don Ubangiji. Ya zama yana da kwaɗayin abu da ke wajensa, duk abu da ke don Ubangiji yana da kwaɗayi, kuma yana nuna wato mayatansa a fili. Al-khamisa na biyar, at-ta'lilu li hadha al-amr, dalilai da aka kawo na wannan wato al-amari na wato wanda me yasa wato za mu ci gaba da girmama kwaɗayin abin da ke wajen Ubangiji, saboda fa inna Allaha la ta'azamu shay'an 'azama, da abin da Ubangiji ya baka to wannan bai fi ƙarfin Ubangijin ba, kuma a cikin arzikin Ubangiji wannan ba komai bane, ba komai bane. So jira ba malamai sukan wato buga misali da arzikin Ubangiji da wato allura ta a cikin ruwa, ko dai bokiti ɗaya ne ka ɗauko allurar da ka ga dama duka ka sa su a ciki, insha Allah in suka fito za ka ga ba su rage ruwan da nauyi ba, amma kuma kowanne an jika shi ya jike cakaf. To haka arzikin Ubangiji yake, za a ɗauka ne a baka kai gashi ka jiku har ya baka yawa wata ƙila ma, amma za ka ga kuma shi a wajen Ubangiji kuma ba a yi komai ba, haka arzikinsa yake. Saboda haka babu abin da ya fi ƙarfin Ubangiji, a ci gaba da roƙansa, in aka roƙe shi kuma wannan insha Allah za a ga ijabansa a wasu lokacin da ya ga dama, ko dai a gaggauce kuma daga baya Ubangiji ya amsa wannan addu'an daga baya lokacin yake. Na? Minti ɗaya? Wato, wani minti ɗaya ne a yi haƙura, a yi mini babu biyu. Wannan ƙananun babuka ne muka shiga, insha Allah duka. Wanda mu sake kuma daɗewa sai watakila sai babu na yanzu na billahi da al-haqqi, watakila sai shi. To, insha Allah ina ganin sai mu dakata nan mu tashi a babu la yaqulu abdi wa amati, bawa baya ce ma yanzu ba bayi. Baya zuwa ya ce ma wani bawansa bawana ko kuma baiwata. A babin mustahabi ba babi na wajibi ba. Insha Allah muka zo wannan waje za mu tattauna masalar. Abinda muka rada Allah ya ba mu lada, abinda muka rusa Allah ya fi mana. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Asha. To ai ga ni gari. Shi ne abinda muke cewa ya ilimi mas'ala. Wannan shi ne abinda shi malamai ke cewa to irin wannan ladabin addu'a babu abinda zai gagara Ubangiji. Ka roƙa dai sama ɗin Ubangiji, da ma san abinda zai shigar da mu aljanna, wanda makowa ai sai da rahamarsa. Da aikin da mutum ya yi Ubangiji ya ga dama yake za a yi kike kaga aljanna ma za a shiga ba. Saboda haka duk abinda yake ya raina yana ganin kamar shi ba wani musulmin kwarai ne ba, yana ganin kamar wani aiki ba. A'a, hakan dai Ubangiji in dan abinda ya yi ko Ubangiji ya dar shi ya ninka shi ba. Kalmar shahada tauhidi kadai ta isa ta sanya shi ga aljanna mafi koyarwa. Ubangiji ya kamba mata. Saboda haka roƙa dai ɗaukakiya. Duk abu da mutum yake yi tsakanin shi da Allah ne wannan ayi, sai ta roƙa Allah, Allah ya fi. Amma dai a ba shi fi dausin Allah ya ba mu. Assalamu alaikum. Masha Allah.